به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يوم الاثنين شدة وتن جمادى الأولى شكرا تدوه ليلة دهي حدود أربعين دبوك هجرية وانديدا شدة عشرين دبوك دوات الموما شكرا تدوه بيودة عشرين دبير ميلادية منا تشين تفسير سورة الأحزاب لا متاشي درسي نبيو إن شاء الله تشين سورة الأحزاب ساتين بيهو تشين منزل آية تهدو تبير لا متاشي آية تهدو فارودة آية تهدو وقال يواجه الله يرجل من قلبه في جوفه. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجه
Allah madaukakin sarki mun karanta wannan aya a satin da ya gabata yana magana ne akan babu wani mutum guda daya da aka samu sa zuciya guda biyu a cikin kirjinsa Allah tabaraka ta'ala bai yi wannan ba kuma ba wanda yake da wannan sannan Allah ya yi hukunci akan wasu abubuwa guda biyu da ake aikatawa ko sama da haka na laifi zihari zamu bayani akan zihari amma ja'ala azwajukum la'i tudahiruna minhunna ummahatikum matan da kuke zihari da su ba iyayenku bane abu na biyu tabanni karigida da ba kai ka haife shi ba kamar da shi danka amma ja'ala adhiya'akum abna'akum sai Allah ya rufe da cewa wannan maganganun ku ne da bakin ku kawai ba gaskiya bane wallahu yaqulu al-haqqa wa huwa yahdi as-sabil Allah shi ne yake fadan gaskiya kuma yake shiryarwa zuwa ga hanya ta kware akwai hukunci na zihari idan an ce zihari shine mutum ya kamanta matarsa da yake aure ta sunna da uwarsa idan mutum yana so ya haramta wa kansa iyalin shi matarsa sai ya kamanta matarsa da uwarsa ya ce wance ta yi kama da uwarsa gadan bayan wance kamar na uwarsa fuskar wance kamar na uwarsa abu kaza na wance matarsa kamar na uwarsa kun ga ai uwarsa haram ne a gare shi to bayan uwarsa kuma akwai yar uwarsa yarsa ko kanwarsa uwa ɗaya uba ɗaya shi ma zihari ne mutum ya kamanta matarsa da kanwarsa uwa ɗaya uba ɗaya ko da yarsa ko uwa ɗaya ko uba ɗaya daga cikin wanda suke haramun ne a gare shi ko a wajen shayarwa ko a wajen sarakuta wannan haram ne kuma ba yi da kyau saboda Allah ya ce allazina yuzahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allati waladnahum wa innahum la yaquluna munkaran min alqawli wa zura Allah ya ce ƙarya suke munkari ne da zance suke faɗa kuma da ƙarya mai zihari ya haramta wa kansa abinda Allah bai haramta masa ba ka haramta wa kanka matarka ta hanyar kamanta ta da mahaifiyarka alhali mataka ba mahaifiyarka ba ne. Zihari saki ne a jahiliya, idan mutum yana so ya rabu da matarsa kawai sai mata zihari, sai kwatanta ta da uwarsa a lokacin jahiliya. Amma da musulunci ya zo sai ce a ba za a yi wannan ba, sai musanta shi ya hana shi, ya hana aikata haka, sai mai da shi kamar wata rantsuwa ce da in an yi za a yi mata kafara, za a warware wannan rantsuwa, an yi kuskure amma za a yi mata kafara. Don haka duk wanda ya kamanta matarsa da uwarsa ko ‘yar uwarsa, to haramun ce ɗin a gare shi, daidai yake da ya ce wallahi tallahi ba shi ba ita, sai ya yi kafarar rantsuwan ko bai zai kusance ta ba kafin wato ya yi kafara ta kuma. Kamar yadda Allah ya kawo a cikin suratul Mujadala, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin Tirmidhi, wani ya yi zihari a lokacinsa ya ce la taqrabha, karka yadda ka kusanci matarka, hatta taf'ala ma amaraka Allahu bihi, sai ka aikata abinda Allah ya umarce ka da shi kai. Don haka idan mai zihari ya so ya mai da matarsa, da ya ce bari ya kusance ta ba saboda haramun ce gare shi, to sai ya yi abinda Allah ya ce fa tahriru raqabatin min qabli an yatamassa dhalikum tu'aduna bihi wallahu bima ta'maluna khabir wa man lam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'ayn min qabli an yatamassa wa man lam yastati fa it'amu 60 miskina. Shin Mujadala, wannan ayoyi guda biyu cikin suratul Mujadala suna da alaka da wannan aya da aka karanta mana cikin suratul Ahzab, cewa ga yadda ake warware rantsuwar zihari, ko da wani ya kuskure ya je ya kamanta matarsa da uwarsa ko da ‘yar uwarsa, to ga yadda zai warware, dole sai ya yi kafara. Wannan tilas ne, babu gudu babu tada baya, kuma wannan shi ne maganar da malamai suka faɗa Allah ya musu rahama. Kafara ta zihari ana yin ta ne a jere, dole kai na farko in ka gagara, kai na biyu in ka gagara, kai na uku, haka ake. Na farko dai itku raqaba, zaka yanta baiwa ne, yanta wuyaye baiwa, zaka samu musulma mu'mina ka yanta ta, idan baka samu hali ba ko baka samu kudin ta ba, ko baka da ita amma kana da kudin ta, sai ka siyo ta ka yanta ta, ko kuma babu ita irin yanzu zaka wahala ba zaka samu, to sai ka yi siyamu shahararren ne mutatabi'ayn, azumin wata biyu a jere. Idan mutum bai zai iya ba saboda rashin lafiya ko wani larura, to sai ya tsallaka option na uku, shine it'amu 60 miskinan, shi yadda miskinai guda 60 kun ga, na farko yanta baiwa, in babu baiwar a siyo ta, a nemi kudin ta siya yanta ta, a mai da ita da ko diya. Idan ba a samu wannan dama ba, to sai ya azumin wata biyu a jere. Bara a yi azumi ba sai an kasa biyan kudin baiwa, sannan ba za a kin biyan kudin, bara a kin azumi ba sai in aka kasa yin azumi kuma, to sai kuma a ciyar da miskini 60, ba za a ciyar da miskini 60 ba sai an kasa yin azumi. Samu mutane mabukata mutum 60 a ba su ci su koshi na yinin su guda. Allah ne ya faɗa a cikin Al-Qur'ani, Allah wallazina yuzahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu wa tahriru raqabatin min qabli an yatamassa, Allah ce zalikum tu'aduna bihi wallahu bima ta'maluna khabir, kuma lam yajid, ka gani Allah ce wanda bai samu ba, wanda bai sab sai in ka rasa, fasiyamu shahrayn mutatabi'ayn min qabli an yatamassa, sai Allah ya ce kuma lam yastati', wanda ba zai iya yin azumi ba, dan shi azumi ba za a ce fa mallam ya ci ba, fa mallam ya sata za a ce fa it'amu 60 miskina. Ina fata ana bayyana zai ci yadda miskini ainihin wato 60. Bai wanda zai yanta sharadi ne ta zama mu'mina, saboda Allah kamar yadda aka faɗa cikin kafara ta kisan kai, Allah ya ce wa man qatala mu'minan خطأً فتحرير رقبة مؤمنة رقبة مؤمنة هكا كفارة الزهار ما أكي كياس انت للي أنت بيوا وتتكي مؤمنة وانا شيني شرطن انغنشن واتو كفارة دا أزمي شيني زمان كبراكا با أين أزمي شي أنغا غرا انتوا سنن كما أزمي الدولة فا أجير رأي كما قداستن شهرين ثلاثين ثلاثين متتابعين هو عشرين دتر عشرين دتر إذا ما تعرف با عربة كانوا سو سيري إند أزمي سيري إند وني أزمي دي جندا أنا واجبي كمان أزمة رمضان دي جندا يا هو كما أكاد وصل لإيدي كلام كوبا با هو كما أيام تشريك kwani kin nan guda uku na bayan babbar sallah kwanakin yayyade dai 11 12 13 ga wata ko kuma uzuri na tafiya ya kama mutum da zai iya yin azumi bai da kan tafiya tunda na Ramadan ma ana iya sauke shi ai in ana kan tafiya ko to ka fara azumin zihari ma in mutum yana tafiya zai iya saukewa ko rashin lafiya wannan shine aka ba da dama mutum ya yanke التتابع دنا wannan jiran ta su da aka ce abu na uku ko mutum zai yi niyyar azumin kafara ne tun daga asubahi ke ta alfijir har zuwa faduwar rana idan kuma mutum ciyarwa zai yi sai ya kasa yin azumi sai ya ciyar sannan kuma duk miskinin da zaka ciyar ba a ciyar da arni sai musulmi musulmi zai tara guda 60 duk inda aka ce a ciyar da miskini a addini na kafara to musulmi ake nema a ciyar ka neman da ka nemi miskini musulmi da wanda ya halatta a bashi zakka wanda da ana ba da zakka za a bashi zakka ya karba to irin wannan sannan kuma lalle niyya tana da kyau dole sai an yi niyya dan mutum yayi ta ba mutane abinci haka bai niyya ba wallahi bai ba saboda innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa sauran su wata mata an samu matsala tsakaninta da mijinta kamar yadda yazo a cikin hadisi sahihi ingantacce ita ce Khawla bint Malik bin Salabata radiyallahu anha tace mijina mai suna Aus ibn Samit Aus ibn Samit ya mini jihadi tazo gura adam ta gaya mai tace da shi ya rasulullah kaga abin da miji na yi ya kamanta ne da uwarsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta tattaunawa da ita yana ce ne ta itaqillah fa innahu ibnu ammiki ki ji tsoron Allah fa dan gidan babban ki ne dan gidan babban ki ne ta fada ya fada tana ya manzo Allah miji na ya mun zihari shine Allah ya saukar da qad sami Allahu qawla allati tujadiluka في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما سي النبي جيتو ينهكني كذيكي تي أنت بيوا كما يدام كبدا دازو تتي لا يجدو باي دا علي وانا أمدين أكي وانا وانا الله جيتو فيسوم شهرين متتابعين كي غير ما يجي أزم متابعو أجيري تتي يا رسول الله إنه شيخ كبير صوموني با ina zai yi azumi wata biyu a jere Ramadan din ma yake tace ma bi min siyam ba zai yi azumi ba dan Allah ya ce to fal yut'im 60 miskina ki je ki ce ciyar da miskinai guda 60 matan nan sai tace ya rasulullahi ma inda hu min shay'in ya tasaddaqu bihi bai da komai bai da abin da zai sadaka da shi ba zai iya komai ba tace sai annabi ya ce to malibi barin taimake shi zan bashi bando guda na dabino manzo Allah yace masa yace haka sai ta ce ayar rasulullahi ni ma zan taimaka masa matar ce za ta taimake shi ya kafara ce yace to kin kyauta maza maza fazhabi tafi fa at'imi biha anhu 60 miskinan warji'i ila ibn ammi ku je ku ciyar da miskinin 60 a maimakon shi shikenan ki dawo auren ku ya dawo ila fata na fahimta wannan hadisi Abu Dawud da ruwaito shi to wannan shine bayani na zihari duk wanda ya zihari da matarsa ya nuna ta ya kamanta jikinta da wani abu na uwarsa to ba an samu matsala sai a kiyaye ko uwa ko yar uwa duk wacce take haram ne gare ka kawure ta to abin da zaka yi to sai kuma yanzu yau zamu shiga hukunci na gaba shine hukuncin kiran mutum ba da sunan ubansa ba na'am baya
ud'uuhum li aba'ihim huwa qasqu 'inda Allah fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid-din wa mawalikum wa laysa 'alaykum junahun fima akhtatum bihi walakin ma ta'ammadtum
Allah madaukakin sarki ya ci gaba da bayani tunda ya hana ya haramta tabanni kamar yadda na ga muku tabanni shine mutum ne da awadan da ba nasa ba ko yace nasa ne ya sa masa sunansa kamar yadda Zaid dan Harisa annabi yake kiransa da Zaid bin Muhammad to Allah yace kar ku kira kowa da sunan inda yana da uba to ku kira shi sunan ubansa ud'uuhum li aba'ihim ku kira yesu da sunan nakin iyayensu wannan ita ce tariqatu salima fi mu'amalati al-ibn al-mutabanni hanya kubutacciya wajen mu'amala da dan da akai masa tabanni wannan shine yafi dacewa a wajen Allah kuma shi fa adalci in sibu haula ila aba al-al wato wadannan ila aba'in wadannan wato wanda kuka yi musu tabanni al'a'la kenan ku danganta su zuwa ga iyayensu wannan dangantaka na ubansu shine fa yafi dacewa shine fa adalci a wajen Allah Imam al-Alusi a cikin tafsirinsa ya kawo cewa Bukhari da Muslim sun rawaito daga Abdullahi dan Umar cewa Zaid bin Harisa Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallama a cewa da ba a kiransa da kowa sai dai a ce Zaid bin Muhammad sunan babansa Harisa amma sai ake kiransa Zaid bin Muhammad me ya faru saboda annabi ya dauke shi ya kawo shi gidansa ya ajiye shi kamar dansa ne yana masa hidima kawai sai ake cin shi Zaid bin Muhammad a lokacin hukuncin da ake na jahiliya naka dauki dan wani kame da shi naka a kira shi da sunanka duk da ba kai ka haife shi ba ba hada ba to sai da Allah ya saukar da wannan aya da aka karanta mana ud'uuhum li aba'ihim ku dinga kiran su da sunan iyayensu to kaga daga nan Allah ya haramta ka kira dan kaninka da sunanka dan yayanka da sunanka dan gidan yarka ka dauko shi gidanka yana cin arziki ko dan yayanka yana cin arziki a kira shi da sunan ubansa ya'yanka da sunan ka ya'yan dan uwanka da sunan babansu wannan shine yafi dacewa duk yadda kake so to Allah ya hana kawai da Allah ya saukar da aya sai manzo Allah ya kalli Zaid ya ce Zaid anta Zaid bin Harisa ibn Shurahil daga yin sunan ka Zaid bin Harisa ibn Shurahil Allah ya hana mu kira ka da sunan wanda ba na babanka ba shi Zaid ribato shi akai a matsayin ribataccen yaki cikin wasu yakuka da aka yi to sai aka kawo shi Makka talla kamar yadda da ake sai da bayi shi wannan Zaid bin Harisa aka kawo shi Makka talla aka kasa shi a kasuwa aka sai da shi a Makka wani mutum mai suna Hakim ibn Hizam shine ya sai Zaid bin Harisa shi kuma da ya sai shi sai ya ba da shi kyautarsa zuwa ga wata gwaggwansa ammarsa kenan ita ce Khadija ita kuma Khadija Allah ya yarda da ita sai ta ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kawai da aka ba annabi shi annabi ga yaro ya burge shi ya kayatar da shi kawai sai aka canja mai suna aka sa mai Zaid bin Muhammad sai da Allah ya saukar da wannan aya ta ce surul azab du'uhum bi aba'ihim huwa qasatu inda Allah sai aka dawo ana ce da shi Zaid ibn Haritha Allah ce fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fi din idan ba ku san iyayensu ba to ayan uwanku ne a addini wa mawalikum da kuma maula majibta al'amuranku wannan nuni ne Allah yayi mana yanda zamu mu'amala da waɗannan adiyya din waɗanda wato ake danganta su zuwa ga iyayen da ba za su ba. Ku danganta waɗannan zuwa ga iyayensu na haƙiƙa, wannan shi ya fi adalci a wajen Allah, kuma shi ne ya fi ɗaukaka a wajen iyayen, ya fi girma a wajen ‘ya’yan. Kowane ɗa a kai shi wajen ubansa. Fa in lam ta'lamu aba'ahumul haqiqiyyin, idan ba ku san haƙiƙanin iyayensu ba, da za ku danganta su zuwa gare shi, to waɗannan al'adiyya ai ‘yan uwanku ne a addini da kuma aqida, kuma su ne mawalikum, maula maulanku kenan. Ku ce kawai mai ya za ku riƙa ce da su ya akhi, ya ɗan uwana, ko ya maulaya. Fa ikhwanukum, ku riƙa ce ya akhi, ya ɗan uwana, ko wa mawalikum, ya maulaya. Ya halatta ku daina danganta su zuwa ga waɗanda ba su ne iyayensu na shari'a ba. Ya zo a cikin hadisi sahihi, manzo Allah yana cewa manu du'iya ila ghairi abihi, duk wanda ake kiransa ya zuwa ga wani wanda ba ubansa ba, kuma ya san wannan ba ubansa ba ne, to falyatabawwa maq'adahu minan nar, ya tanadi wurin zamansa a cikin wutar jahannama kafin ma ya mutu. Duk wanda ya bari aka danganta shi zuwa ga wani ba ubansa ba, kuma ya san ba ubansa ba ne, wataƙila dan ya rena ubansa, ko dan ubansa talaka ne, ko dan ubansa bai da ƙarfi, ko dan ubansa wani mutum ne ba mai daraja ba, ya ɓoye ubansa, ya aro sunan wani ya sa a matsayin ubansa, wannan ya tanadi wurin zamansa a gidan wutar jahannama. Amma ya halatta mutum ya danganta kansa zuwa ga kakansa, ka tsallake babanka, ka sa a kira ka da sunan kakanka, wannan ba laifi ba ne. Manzo Allah ya ce ana ibn Abdul Muttalib, ni ne ɗan gidan Abdul Muttalib, ai sunan baban annabi Abdullahi ne, amma sai ce ana ibn Muttalib, da haka ya halatta yanzu sunana ne Abdullah Usman Umar, an gane? To in na ga dama zan ce sunana Abdullah ibn Umar, na tsallake babana in ɗora sunan kakana, saboda kakanna ai shi ya haifi babana. To wannan a shari'a an ba da dama, ba laifi ba ne. Dangane da wannan laƙabi, mutum yana iya danganta kansa ga laƙabin ƙabilarsu, Al-Fullata, Al-Hausawi, an gane, ko ba Yarbe ne shi, ko ba Teri, ko ba Indiya, ko ma meye ma dai, a sunansa ya iya maƙalawa da sunan ƙabilarsa, bayan ya faɗi sunan ubansa, wannan ba laifi ba ne. Wannan ayar tana nuna mana cewa ashe su al-mujtama'ul jahili, lokaci na jahiliya, inda mutanen jahiliya suke suna da wasu alaƙoƙi waɗanda suke na kurakurai, amma musulunci ne zo ya gyara shi, ya kyautata shi, ya ce ga yadda za a yi, aka hana, aka ce ga yadda ya kamata a yi. Da haka Allah tabaraka ta'ala ya ce babu laifi a gare ku idan kun yi haka, amma abinda kuka yi na kuskure sai ku nemi Allah Ubangiji ya muku afuwa, ya yafe muku. Walaysa alaykum junahun fima aqtatum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah ya mana nuni akan sauki da raf'il haraj a cikin shari'a. Walaysa alaykum junahun fima aqtatum bihi, amma abinda kuka yi na kuskure to babu laifi, walakin amma za a kama ku da laifi ne ma ta'ammadat wato a qulubukum, abinda zukatanku suka yi da gangan, abinda kuka yi da gangan shine Allah zai muku azaba. Wa kana Allahu ghafurur rahima, lalle Allah mai gafara ne, mai kuma tausayi, mai jin kai subhanahu wa ta'ala. Dan haka ya koyan kwana ku gane cewa shari'ar Allah ita ce zaman lafiya, ba ra'ayi ba, ba yanda nake so na aikata abu ba. Daga cikin hukunce-hukunce da malamai suka ainihin wato gano a cikin wannan aya mai albarka shine cewa kowane mai haƙƙi a bashi haƙƙinsa, kowane mai haƙƙi a bashi haƙƙinsa, kowane mai haƙƙi a bashi haƙƙinsa. Kada a tauye, yanzu uba ya haifi ɗa, ya za a je a danganta shi da wani wanda bai haife shi ba? To sannan kuma yanzu matarka ai ba uwarka ba ne, to ya za ka kamanta matarka da uwarka? Fa'atul ladhi haqqin haqqahu, ba daidai ba ne? Kuma ya za ka haramtawa matarka, ka haramta matarka ta halal gare ka ta hanyar kamanta ta da uwarta ta haife ka? Wannan ba daidai ba ne, kuskure ne, ko da a jahiliya su suna yi, ko a musulunci bai kamata ku yi wannan ba. Sannan da awar dan wani naka hankaka kenan, mai da dan wani naka shi ma da an yi amma yanzu a daina yi, ba wai an hana ka dauko dan wani ka rike ba, ba hana ka dauko dan wani ka yi mai tarbiya ba, ba hana ka dauko dan wani ka taimake shi ba, amma an hana ka dauko dan wani ka makala masa sunan ka, ka kori sunan ubansa. A'a, ba a yin haka. Lalle kowa a maida shi zuwa gurin ubansa da ya haife shi. Allah ya ganar da mu. Dan haka waɗannan su ne abubuwan da ayar ta koyar da mu. To sai kuma ayar yanzu za ta yi mana bayani akan me ya wajaba akan mu'minai dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dangane da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da kuma dangi da ƴan uwa ya ya kamata a mu'amalanci juna. آية تشهد عن سورة الأعزاب النبي نعم
النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا.
الله يجي النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. أي منذ الله صلى الله عليه وآله وسلم شيء في شنشنتر مؤمنين في ركاو كنسو أولى في المحبة والطاعة. Idan manzo Allah ya kira mu'mini zuwa wani abu, idan rayukan ku suka kiraye ku zuwa ga wani abu, to ku fifita abinda annabi ya ce ku yi sama da abinda zuciyarku take so, saboda annabi aula bil mu'minina min anfusihim. Saboda shi manzo Allah ba zai taba kiranka ba sai izuwa ga abinda zai amfane ka, amma zuciyarka ba za ta iya kiranka zuwa ga abin da zai halakar da kai duk da zuciyarka ce. Kun gane bambancin? Shi annabi, fasara annabi aula bil mu'minina min anfusihim, shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai zai taba gayyatar ka, bai zai taba sa ka, bai zai taba kwadaitar da kai ka aikata wani abu ba da zai cutar da kai, bai zai taba yi ba. Duk abin da annabi ya ce ka yi, to alheri ne da amfani. To zuciyarka da ranka fa da kake so, za ta iya kiranka ta sa ka ka aikata abin da zai halakar da kai. Ba shi ne ma kake ji ana cewa ai wane ya biya son zuciyarsa, wane ya biya ra'ayinsa. To annabi aula bil mu'minina min anfusihim ya fi ka son kanka da kanka, kuma ya fi ka cancantar kanka da kanka, ya fi ka tausayin kanka da kanka, ya fi zuciyarka tausayinka ta yadda ba zai taɓa kiranka zuwa ga abin da zai cutar da kai ba, amma kuma zuciyarka za ta iya kiranka abin da zai iya cutar da kai. Don haka idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana maganarsa, to fil mahabbati, ka fi son annabi sama da ranka, shine ma'anar annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Sannan kuma ka fi wa annabi da'a sama da ranka, shine ma'anar annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya faɗa a cikin hadisi sahihi ingantacce, innama masali wa masal ummati, misali na da misalin al'ummata, ka masali rajulin istawqada naran, kamar mutum ne da ya hura wuta, wa ja'alati dawabu wal firashu yaqana fihi, da dabbobi da kwari suka yi ta fada a cikin wannan wuta da bawan Allah ya hura. Yace wa ana akhidun bi hujazikum, ni kuma na rike kungunku, wato madauran lawurjanku, madauran kungunku, madauran wandanku. In kana so ka rike mutum inda ba zai kubuce ba, kaka kama wuyan rigansa ko ka kama bayan rigansa zai iya ballewa. Inda za ka rike shi ba zai iya guduwa ba, rike lawurjansa, rike madaurar wandansa, shine marikar da duk inda zai je bai tauba. Kun gane wannan? Duk wanda kaga ya kamo wani, wai ya kama wani, wai ya rike rigarsa ta baya ko wai ya riko wuyansa ai zai iya farke rigar ya gudu ina fata ana mai wando ku kafin ya cire shi za ku rikici da shi to in kaga wani ya kamo wani ya riko wuyansa kuna mu ina bai iya riko ba shi ma wanda aka kama bai da wayo ne amma wanda kaga ya riko ka ya rike kuhun ka haka to ka kamo wannan tabbas ba inda zaka to manzo Allah ya ce ni na rike kugo ina cewa ku daina fadawa an hura wuta kwari suna fadawa yana ta kore su mutane sauran dabbobi suna ta fadawa to kamar mutane sun zo suna ta fadawa halaka annabi yana cewa ku daina ku daina ku daina ku daina ku daina ina fata ana fahimta yace wa antum taktahimuna fi daka annabi ya aula bil mu'minina min anfusihim وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ أُولُو الْأَرْحَامِ دَنْجِي وَدَنَّ سِكِي وَتَقِيلَ أُبَادَيَا 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 وَكُمَنَّ سِكِي أُبَادَيَا وَدَنَّ سُنَى أُبَادَيَا وَنَّ سِكِي أُبَادَيَزَرْ أُبَادَيَزَرْ إِنَا فَتَقُنَا فَإِنْتَ su wadanda suke ɗan dangi sun suka fi cancanta sashensu da sashensu ko a wajen gado ne ma ai sai an fifita su a junansu kafin a tsallaka ba ne fi kitabi lahi a cikin littafin Allah minal mu'minina wal muhajirina sama da mu'minai da masu hijira illa an tafalu ila awliyaikum ma'rufa sai dai za ku aikata wa waliyanku abu na kyau sananne a shari'a wa kana zalika fil kitabi mastura wannan ya kasance abu ne rubutacce a cikin littafin Allah tabaraka ta'ala Imam al-Qurtubi Allah ya masa rahama a cikin tafsirin wannan aya yayi bayanai masu kyau dangane da kaunar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake yi wa mu'minai ta yanda ya kamanta a ci wannan hadisi kamar dabbobi ne suke fadawa wuta da kwari suke fadawa wuta amma shi yana korar kar su fadawa wuta kenan annabi yana son ku kar ku halaka annabi yana son ku kar ku fada halaka laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim fa in tawallaw fa qul hasbi Allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arshil 'azim Allah tabaaraka wa ta'ala ya nuna mana annabi sallallahu alaihi wa sallam masoyi ne gare mu kuma mai kauna ne gare mu kuma duk abin da zai bata mana annabi baya san abin da zai bakanta mana alayhi salatu wassalam duk abin da zai faranta mana shi manzon Allah yake so kaga ai soyayya ta kai wannan shafaka ne ta manzon Allah ala ummatihi da nasiha ga al'ummarsa shi yasa ya zamanto aulabihim min anfusihim yasa hadisi na Abu Huraira annabi yace ma min mu'minin illa wa ana aulan nasi bihi fi dunya wal akhirah ba wani mu'mini a duniya wallahi face na fi kowane mutum cancanta a gare shi duniya da lahira yace in kun ga dama ku karanta wannan ayar annabi aula bil mu'minina min anfusihim yace in ba ku gane ba fa ayyuma mu'minin taraka malan duk mu'minin da ya bar dukiya fali warasatihi to na magadansa ne asabatuhu man kanu asabatsa ko suwaye ma asibai kenan fa in taraka dainan aw dayan in ya bar bashi ko ya bar wani nauyi waliyatini fa ana maulahu azo mini in ka samu kuri ka je a cinye gado in ka bar nauyi azo gurin annabi kaga annabi aula bil mu'minina min anfusihim in kudi ne kuje ku ci kudin ku in wahala ne azo masa shire biya haka yi ta rayuwa alayhi salatu wassalam Allah ya kara mana kaunar sa shi sa Imam Ahmad ya rawaito hadisi daga Jabir bin Abdullah Allah ya yadda da shi manzo Allah yana cewa ana aula bi kulli mu'minin min nafsihi duk wani mu'mini ne na fishi gaba da shi akan kansa fa ayyuma rajulin mata wa taraka daynan fa ilayya duk mutumin da ya mutu ya bar bashi a zo wuri na zan biya masa wa man taraka malan fa liwarasati wanda kuma ya bar kudi ba bashi ya bari ba magadan su je su daje shi kana kawo mini komai Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wannan shine yake nuna ya kamata ka fi son annabi sama da kai sama da ranka alayhi salatu wassalam sabobin saukan wannan aya shine abinda aka ruwaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nufaci tafiya yaki Tabuka. Yace mutane ku fito. Sai wasu suka ce mu ba za mu fita ba sai mun nemi izinin iyayenmu da iyayenmu maza da matansu. Shine Allah Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace fa huwa aula min al-abawaini bi tariq al-aula. Yace ni in ce ku zo ku tafi kuma ku je kuna neman shawara a wani wuri, to ai Annabi ya mafi iyaye. Taji Annabi ya fi babanka, Annabi ya fi mahaifiyarka. Magana Annabi in ana yin ta ba magana kowa ya shi. Ana ganewa? Wa azwajuhum matu. Matan Annabi su ma sun samu wani matsayi bayan shi. Iyaye ne gare ku, ai bi manzilati ummahatikum, a matsayin iyayenku mata suke matan Annabi. Yanzu Aisha bata haife ka ba amma ma uwa ce gare ka. Nana Hafsa bata haife ka ba amma uwa ce gare ka. Nana Zainab bata haife ka ba amma uwa ce gare ka. Bil ihtiram wal ikram, wajen girmamawa da mutuntawa, da kuma fi hurmati zawaji bihinna. Haramun ne mutum ya auri mata Annabi kamar yadda haram ne ya auri uwarsa. Shine wa azwajuhu ummahatuhu. Amma duk wani wanda ba wannan ba, kamar wajen kallon su da ke banta da su da gadan su, ba su da bambanci da sauran mata gaba daya. Matan Annabi koda an ce wa azwajuhu ummahatuhu, matan Annabi kamar iyaye ne, to bai halatta ka zuba musu ido kai ta kallon su ba, kamar yadda zaka kalli uwar da ta haife ka ba. A'a, sannan bai halatta kake banta da ɗaya daga cikin su ba, dole ta samu hijabi ta lullube, duk da bai halatta ita ka aure ta ba. Sannan da aka ce matar Annabi uwa ce gare ka, to ba cewa haka in ta mutu zaka ci gadon ta ba. Kenan kamar uwa ce a wasu bangarori, wajen me girmamawa da kuma mutuntawa da kuma haramcin kar a aure su, amma sauran hukunci na shari'a duk da suke da mata al-ajnabiyat. Sannan Allah ya yi bayani akan gado, shine gabar aya ta gaba, wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillahi min al-mu'minina wal muhajirin. Dangi na kusa ulul arham, wannan su suka fi cancanta a wajen gado sama da dukkan mu'minai da masu hijira al-muhajirin dukan su gaba daya. Amma ba laifi ku taimaka wa juna illa an tafalu ila awliyaikum ma'rufan kana dhalika fi kitabin mastura. Abinda ake nufi da ulul arham a cikin wannan aya da Allah ya ce wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillah, ana nufin dangin ka na kusa, waɗanda wato dangantaka ta haifayya ta haɗa ku, kamar ƴaƴa, kamar iyaye, duk suna cikin ulul arham, da ƴan uwa maza da ƴan uwa mata duk suna cikin ulul arham, babanka da mamanka. Wannan ai kaga haifayya ta haɗa ku, babanka shi haife ka, mamanka ita ta yi naƙudarka, ɗan uwanka ubanku ɗaya ko uwanku ɗaya, ƴar uwanka ubanku ɗaya ko uwanku ɗaya. Waɗannan su ne ulul arham, waɗannan guda huɗu. To waɗannan a wajen gado aula bi ba'dihim, wato ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah, wasu su suka fi wasu a cikin littafin Allah, wato a wajen rabon gado. Abinda ake nufi da almu'minina da almuhajirin, sauran waɗanda latar bitu, wato babu rabti, babu haɗi tsakaninka da su wajen dangantaka, babu rabitatul qaraba tsakaninka da su, su ne almu'minina wal muhajirin. In mun fasara haka, in kuma muka tafi a zahirin lafazi, almu'minina wal muhajirin, Imam Ibn Kathir yace muna fi hatim ya fada hadisi daga Zubair ibn Awwam yake cewa Allah ta'ala ya an saukar da wannan aya mu akan mu ne, mu ma'ashar Quraysh wal Ansar, wa ulul arham ba'dhum awla bi ba'd. Yace saboda mu Qurayshawa, yayin da muka zo Madina, mun zo Madina ba mu da komai, muka samu mutanen Madina ni'amal ikhwan, ma dalla da ƴan uwa mutanen kirki irin mutanen Madina, muka yi ƴan uwantaka da su, muka zauna da su muka kaunaci juna. Yace da ta kai ga ƙan uwantakan da muke da mutanen Madina har mukan ce masu gaje mu in mun mutu ka ji ba ka ce wa abokinka na Madina da ya karɓo bakuncinka da kabaro Makka tunda yanzu musulunci ya kawo ka in ka zo ka in ka mutu ya gaje ka to shine Allah ya gyara wannan yace a wajen gado wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'd fi kitabillah dangin ku na jini in an zo magana rabon gado to su cancanta su ci gadon junan ku kamar yadda ya zo a cikin littafin Allah sai yace sai muka koma zuwa ga rabon gadon mu da Qur'ani ya tabbatar mana ina fata ana fahimta yawa kenan wannan aya tana nuna mana shi gado ana cin gado ne wanda yafi kusa da mamaci shi yake cin gadonsa wanda yafi kusa da mamaci shi yake cin gadonsa kusa da shi a jini ba kusa da shi a ƴan uwantaka da abokantaka da zaman gari ba Allah ya ce wallazina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu ma akum fa ulaika minkum wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillah inna allaha kana bi kulli shay'in alima afwan inna allaha bi kulli shay'in alim haka ayat take kenan kuma wannan ayar irin waccar ayar ne to sai Allah ya ce illa tafalu ila awliyaikum ma'rufa wannan istisna'i ne munqati kamar yadda su malamai suka ce an tafalu mubtada khabar din sa mahdhub ne abinda ake rufe da bil kitab kana zalika fil kitabi masdura wannan arbuce yake fil qur'ani kenan al kitab ana nufin al qur'an ko kuma kace fil kitabi masdura fil lawh al mahfuz masdur haka yake arbuce a cikin allah al mahfuz abinda dai aya take nufi dangin ku na kusa da ku na jini sashin su da sashi a wajen rabon gado shine su suka fi cancanta da juna sama da ƴan uwa wanda ake tare zaman gari wanda ake tabadulul manafi wannan aulawiya da fifiko abu ne da Allah ya tabbatar da shi a cikin ayoyi na Al-Qur'ani ayoyin da suke magana akan rabon gado kamar yadda Allah ya bayani dalalan cin surtu an-nisa Allah ya yi rabon gado ya raba wa magada gado tsakanin makusantan mamaci dole sai wanda yake da dangi da mamaci kusa da jini ina fata ana fahimta da haka kaga da wannan rabo kenan su suka fi cancantar su ci gadon dan uwansu idan ya mutu ba abokin zaman gari wanda yake tuna masu ba wannan hukuncin shari'a kenan idan dai mu'mini za su bi wannan hukunci da Allah tabaraka wataala ya bada kuma abu ne da yake rubuce a cikin ainihin wato littafin Allah kana zalika fil kitabi mustura wannan illa an taqalu ila awliyaikum ma'rufa shi kuma yana bayani ne akan sai dai za ku yi sadaka wannan ba laifi wanda bai shiga da ka ba kai mai sadaka ka bashi gida ka bashi motar haya motar hawa ka bashi jari koda baya cin gado ko kai masa wasiya ka ce jama'a wane wane baya cikin magadana amma da shi muka yi wahalar dukiyata wane wane amini na ne tare neman kuɗi Allah ya bani shi bai bashi ba don Allah idan na mutu ya koma magadana ina yin wasiya don Allah a bashi kamar miliyan 1000 a cikin dukiyata a dan tsakuri kaɗan kamar miliyan 1000 ina fata ana fahimta to wannan illa an tafalu ila awliyaikum ma'rufa ai dan tsakuna ne ai mai bada miliyan 1000 ai Allah ya gani kimarsa da darajarsa ko cikin yaran gida yanzu misalin dan yayanka bai zai gaje ka ba dan kanwarka bai zai gaje ka ba dan kinnarka bai zai gaje ka ba dan abokinka da yake wurinka bai zai gaje ka ba amma ya maka hidima sai kaga mutuwa ta zo maka to zaka iya barin wasiya ka ce tana gaya wa ƴaƴanka ko da wani baya cikin magadanka dan baya cikin ulul arhami ba hum auladi ba to kana so da Allah gidanka na kaza a bashi motarka ta kaza a bashi jarin miliyan kaza wannan illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa kin wannan duka ba laifi ai to sai Allah ya ce mai kuma na
inna qadna minan nabiyina min sa'ur wa min kalim nuhu wa ibrahim wa musa wa isa wa ibrahim وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما.
نعم
يا
خير يا كبير أي نعم نعم دكينا نجي ودكينا نجي a nan gurin Allah tabaraka wataala yana mana bayani ne akan alƙawari da ya dauka daga annabawa gaba daya da kuma kai ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da Nuhu da annabi Nuhu da annabi Ibrahim da annabi Musa da annabi Isa dan Maryam yace wa akhadna minhum misaqan ghaliza murriqi alƙawari mai kauri da tarazi. Abin da ake nufi da al-misaq a larabci shine al-ahdul muwassaq, al-qawli al-muwassaq al-mu'akkad, al-qawli tabbatacce mai karfi wanda yana da karfi yahmilu ma'na al-ashidd aw al-rabt ko ashadd wal-rabt ala shay bi quwwati wa ahkam. Tana ya kai wannan annabi lokacin da muka riki alƙawura daga dukkan annabawa, wani irin alƙawari? Alƙawari mai ƙarfi. Menene alƙawari? Mun dauki alƙawari cewa za su isar da saƙon abin da muka aiko da su da shi na shiryar da mutane, sannan kuma sun yi alƙawari za su umarce su da ikhlasi su yi wa Allah bauta shi shi kadai. Sannan kuma mun yi alƙawari da su kowane annabi ya gaskata dan uwansa, kowane annabi ya ƙarfafa dan uwansa a cikin usulul shari'a wa wato makarimul akhlaq, asalin shari'a da kuma kyawun dabi'u manyan manyan. Kamar yadda muka riki wannan alƙawari daga gare ka kai ma ya Muhammad bayan wadancan annabawa da kuma irin su annabi Nuhu alaihi salatu wassalam da su annabi Ibrahim, irin wannan alƙawarin duk su Allah ya riƙa da su da Isa ɗan gidan Maryam. To wai me yasa Allah ya keɓance wannan annabawa da kira don su kaɗai ne annabawa? A'a, ai Allah ya riga ya faɗa wa idh akhadna minan nabiyyina, Allah ya riƙa daga annabawa duk waɗanda ba annabi ba faɗi sunan su ba a cikin nan, to suna cikin me? Annabiyyina farko waɗannan Allah tabaraka wa ta'ala dan ya nuna maka falalarsu. Wa idh akhadna minan nabiyyina mitsaqahum, su ba a faɗi sunan su ba, to sai aka fara faɗan sunan manya-manyan a cikin su. Wa minka, kai Muhammadu, ka duba dan girmamawa ma Allah bai faɗi sunan manzon Allah ba, sai ya ce wa minka. Allah, Allahu akbar, Allahu akbar. Amma kaga da yazo kan Nuhu sai ya faɗi sunan shi da Ibrahima da Musa da Isa. Wannan shine dalilin da ake cewa kuna ji ana cewa ulul azmi minar rusul, manya manya cikin manzanni su ne waɗannan rai. Wa idh akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka, kaga da Muhammad yana cewa ulul azmi babban kenan, wa min nuhi ulul azmi minar rusul, wa ibrahima ulul azmi minar rusul, wa musa ulul azmi minar rusul, wa isa ulul azmi minar rusul. Allahu akbar. Waɗannan Allah ya ɗauki alƙawari mai ƙarfi a kansu su isar da kalmar Allah a wajen da'awa, kuma alƙawarin da yake kansu ya fi na kowa girma, shi yasa aka kira su dabar. Wannan yana nuna ƙarin falalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da waɗannan annabawa a kan jami'ar annabawa. Imam al-Alusi da yazo ƙara bayani sai ya ce kar ku damu dan kun ga an gabatar da annabi Nuhu a cikin wannan sura. Wala yadurru taqdimu Nuha alayhi salatu wassalam a cikin suratu Shura, ai anan an ce wa minka wa min Nuhin, ko ina fata da amma sai aka kawo kafa ka Ibrahim. Ashura ma haka yazo shar'a lakum min ad-din ma wasabihi Nuhan والذي أوحينا إليك. أشورا sai aka fara kawo nuhun kafin aka kawo annabi ma kulura shara lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan wallazi awhayna ilayka kaga sai da aka kawo nuhu sannan sai aka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa suka ce li kulli maqamin maqal kowane wuri akwai irin zancen da ya kamata a yi shi a cikin suratul shura ana bayani ne akan addinin musulunci a asali a tushe an gane ko idan ka lura anan gurin annabi Nuhu ai ya dade ko ko ba kamar yin shekaru ai shara'a lakum ad-din al-asil alladhi bawasa abu isa alayhi nuhu fil ahd al-qadim shura kenan ana muku bayanin addini na asali wanda aka turo annabi Nuhu a kansa da daddan annabi kuma wannan annabin dai sai aka dada turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil ahd al-hadith a farko an turo annabi Nuhu a bayansa kuma sai aka turo annabi Muhammad kun ga bayani yake akan addini shara'a lakum min ad-dini ma wasa bihi nuhan kaga ai Nuhu ya riga annabi Muhammad zuwa to ana bayanin irin addinin da ya taho da shi da kuma wanda aka ba manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam sannan kuma aka samu annabawa a tsakanin su wa akhadna minhum mithaqan ghaliza Allah tabaraka ta'ala cin mun riga daga gare su alƙawari mai kaurin gaske kamar yadda yake akhadna min annabiyina mithaqan dan a nuna mana girman alƙawarin da aka karba ai akhadna min ha'ula'il anbiya'i ahdun azimun azimun sha'an mun karba alƙawari mun riga alƙawari mai girman sha'ani balighul khuturati mai hadari ƙwarai da gaske rafi'ul miqdani mai wato kadari mai girman gaske yas'al as-sadiqina an sidqihim masu gaskiya su tambayi gaskiyar waɗannan mutane wannan yana da alaka muta'alliqun ne bi akhadna ko kuma abinda ake nufi da as-sadiqin ana nufin annabawan da Allah ya karba alƙawari a gare su da haka Allah ya aikata wannan ne liyas'ala yawm al-qiyamati anbiya'ahu an kalamihim as-sadiq alladhi qaluhu li aqwami annabawan Allah a ranar tashi al-qiyama su tambayi labari na gaskiya da suka gayawa mutanen su wadannan annabawa da suka gabata da kuma matsayin waɗannan bayin Allah madaukaka menene hikimar wannan tambaya a tambayi wai masu gaskiya su tambayi halin waɗannan mutane bayanin waɗannan ulul azumi irin wa'azin da suka yi wa mutanen su dan a girmama su sannan wanda suka ƙaryata su kuma a kunyata su idan ku kun ƙaryata annabi Muhammadu kun ƙaryata Nuhu kun ƙaryata Musa kun ƙaryata Ibrahim kun ƙaryata Isa dan Maryam to liyas'al as-sadiqina an sidqihim a tambaya a ji gaskiyar su in kuna ganin ƙarya ne ai duk mutanen arziki mutanen kirki sun san wadannan annabawa masu gaskiya ne wa'adda lil kafirina azaban alima Allah ya tanadar wa kafirai azaba mai radadin gaske waɗanda suke ƙaryata Allah suke ƙaryata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya girma wannan annabawa da gaskiyar su wajen isar da sakon Allah ya kuma wulakantar da kafirai da todarta su saboda ƙaryata annabawan da suka yi suka kauce daga da'awarsu wannan aya ta hada waɗannan abubuwa gaba ɗaya sawabul azim lis-sadiqin babban lada ga masu gaskiya da kuma azabul alim lil-kafirin azaba mai radadi ga kafirai sai Allah ya ce mai a ƙarshe na'am
ya ayyuhallazina amanu ni'matallahi alaykum id ja'atkum junudun fa arsalna alayhim rihan wa junudan lam taruha wa kana Allahu bima ta'maluna basira id ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا.
نعم.
وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا.
Abinda muka faɗa daidai Allah shi bamu lada, wanda muka yi kuskure ko tuntuma harshe muna neman afuwar Allah ta'ala. Wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.